بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زابت غبا دكراتو إن شاء الله تعالى أتيقون للتافي نامومي البركة للتاف المذكرة في العقيدة واللفر دكتور صالح ابن سعد الصحيمي حفظه الله وأنك مشيني درس من ثلاثين دبير أتيقون للتاف أجياء من أكو بياني دقفاركم بابي نترى حكم انتفاء الميت بسعي الحي وكنت أمبانور ممتي دأيك رأيي وعندما تنيني بياني game yadda al'amarin suke dan takaitaccen bayanin da muka yi shine dukkan dan adam din da yayi aiki Allah madaukakin sarki zai bashi ladan ne shi akan kansa amma kuma akwai ayyukan da mutun zai yi a ladan sa ya tafi zuwa ga wanin sa sawa'un wannan wanin nasa a raye yake ko a mace muka ce daga cikin aikin da mutun zai yi ladan ya je zuwa ga wani ko kuma mutum bayan ya rasu ya samu ladan aikin da wani rayi yayi maka kasa su kashi kashi daga ciki akwai wanda mutlakan dukkanin wanda yayi aiki ga wani matacce zai iya samu shine muka bada misalin addu'a ko neman gafara dukkanin mamacin da kaiwa addu'a ko nema masa gafara Allah subhanahu wataala zai kai wannan addu'a taka ko neman gafara zuwa gare shi abu ne biyu shine biyan bashi idan ka biya wa dan uwanka bashi sawa'un makusancinka ne ko ba makusancinka bane shi ma Allah subhanahu wataala zai kai wannan biyan bashin zuwa gare shi sannan akwai abubuwan kuma da malamai sun yi sabani akan su wajen takaito su akan iyalai ko ƴaƴan mamaci wasu kuma suka bude abin suka ce kowa ma zai iya shiga ciki shine akwai sadaka akwai azumi akwai aikin hajji to daga ciki akwai abubuwan kuma da ba sa zuwa ga mamaci ko da an yi su wanda mallan zai dan kawo mana wasu daga ciki amma kafin mu je nan mallan ya fara kawo mana hujjoji ne da dalilai a cikin alqur'ani da hadisi annabi sira da aminci su kara tabbata a gare shi game da waɗancan abubuwan na sama da muka ambata ya kawo mana dalilin da yake nuna cewa idan kai wa mamaci addu'a ko kana masa gafara Allah subhanahu wataala zai kai waccan addu'a ko neman gafara zuwa gare shi shine fara kawo mana ayar da ke cikin suratul hashr rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani anan muka dakata insha Allah ta'ala kuma zamu dora malai cewa min sunnati daga cikin sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma rawahu abu dawud min hadith uthman ibn affan radiyallahu anhu akwai hadisin da imam abu dawuda ya rawaito shi daga sayyidina uthman dan affan yadda Allah ta tabbata a gare shi yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafni almayyit annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan ya kammala binne mamaci wa qafa alaihi yakan tsaya akan mamacin fa qala sai yace da sauran jama'ar da suke tare da shi istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara was'alu lahu tathbita ku roƙa masa tabbatuwa wajen amsa addu'ar da zai fuskanta a cikin kabari fa innahu al'ana yus'alu saboda shi wannan mamaci da kuka binne shi yanzu tambaya za a yi masa yanzu abin da yake gaban sa babban jarabawa da take gaban sa shine mala'iku za su tsaya a kansa su tashe su tambaye shi kamar yadda hadisi ya tabbata ana sa mutum a cikin kabari lokacin da mala'iku suke tashin sa yana jin karar takun takalmin masu kawo shi sun juya su koma a lokacin mala'iku su tashi shi zaune su tambaye shi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum shi kuma ya bada amsa gargwado yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi. To a lokacin babu abin da mutum yake bukata kamar amsa wannan tabbata a wannan tambaya, saboda shine a hanya ta farko wanda idan ka wuce ta to insha Allah ta'ala ka samu nasara, ka tsira kenan har abada. Da zaran ka amsa wannan tambayar to zaman kabarinka zai maka sauki, tashin alkiyama ka zai maka sauki, hisabinka zai maka sauki, kuma insha Allah ta'ala ka shiga aljanna. Amma da zaran aka samu matsala anan ka samu amsa wannan tambayar to shikenan kuma abuwa sallalace Allah kiyaye. To shi yasa babu abin da mamace yake bukata idan aka sashi aka bari sai ya tsaya akan kabarinsa ayi masa addu'a, kowanne ɗaya daga cikin mu ya maida hankali ya roƙa masa Allah subhanahu wataala tabbata da roƙan Allah madaukan sarki ya bashi iko amsa wannan tambayoyin da suke gaban sa. Haka ya tabbata annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana yi kamar yadda muka ji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa yake da sahabbai ku roƙa dan uwanku addu'a sai ya tasa addu'a sannan kowa ma sai ya tasa. Shine abin da ya kamata a ce an yi wa mutum. Akwai athar na Amr ibn al-As wanda yake cewa idan aka binne mutum yakan tsaya akan kabarin sa gurgurdan yadda za a yanka raƙumi a fede shi a raba nama. To wannan ba hadisi ne daga Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba, ina fata an fahimta. Galibi wannan wasu suna jingina abin zuwa ga Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, cewa idan aka binne mutum Annabi yakan tsaya akan kabarin mutum gurgurdan yadda za a yanka raƙumi, ba daga Annabi abin ya zo ba, daga ɗaya daga cikin sabai ne. Kuma shi ma da ya faɗa bai jingina shi zuwa ga Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba, sai dai wasiya yake bari, wasiya yake bari a matsayin sa na sahabin Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi idan ya rasu ayi masa abu kaza, bai kuma ce daga Annabi ya ji ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka gurgurdan yadda zaka iya tsayawa akan kabarin mamaci minti biyu ne, minti uku, minti biyar, kai masa addu'a shikenan ya isa kai tafiyarka. Ina fata an fahimta. Babban dai abin da ake bukata shine a lokacin ka tsaya akan sa ka roƙa masa Allah madaukakin sarki Allah ya tabbatar da shi. To wannan hadisi da malam ya kawo mana malam shi din ma'anar shine Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, ya ce a roƙa wa dan uwan mu mai tabbata sannan kuma a nema masa gafara. Kaga neman gafara wa za a nema wanda yake kwance a cikin kabari? Ina fata an fahimta. Ashe Allah madaukakin sarki yakan kai addu'ar mutum da nema masa gafara cikin kabarinsa koda bayan ya bar duniya. ويدل لذلك ايضا ما قدمناه من الدعاء والسلام عند زياره المقابر ما لايتي كما هي ينزو ابين دا يكي قاره تبتر دا حالتين كو كما شرعنتوار يين الدعاء غا مامتي كل يوم مسا غفرا شيني ابين دا مكا رغا مكا غباتر نا الدوئي دا سلاما دا اكي اذا عندي زياره مقابرتا اي وانا سلاما دا متين زي اتما الدعاء السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات وإن إن شاء الله بكم لاحقونا يرحم الله المستقدمين منا يرحم الله المستقدمين منكم ومستأخرين منا وإن إن شاء الله بكم لاحقونا قوة الدعاء daga cikin addu'o'in da suka tabbata wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan karanta idan yaje ziyartar makabarta. To za ku ga da sallamar da kuma idan ya shiga din dukkanin su me suke nuna ba addu'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake. Shi yasa lokacin da Na'isha ta biyo shi dinnan kissar da muka bayar kwanakin baya da ta biyo shi da ya tashi ba ta amsa, me yace mata? Allah subhanahu wataala ya umarce ni da ni je na nema musu gafara. Su waje nema gafara? Wanda suke kwance a cikin kaburburan su. Ina fata an fahimta. Ashe kun ga halakki ne ko kuma shari'a ta ba da dama idan mutum ya rasa ayi mai a nema masa gafara, kuma gafara tana zuwa gare shi. Abin da yake ƙara tabbatar mana ma da wannan, akwai wani hadisi na Imam Muslim da Annabi tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi yake cewa du'aul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajaba. Addu'ar da dan uwa musulmi zai wa dan uwansa a bayan idansa baya nan. In aka ce bayan idansa ya shafi baka ganin sa, ma'ana yana rayi amma baya nan. Wani abu ya taso masa na tashin hankali sai kai masa addu'a Allah ya yaye shi, ya yaye masa. Ko kuma ya rasu ma ya bar duniya shi ma bi daril gaibi yana kwance a kabarinsa, shi ma sai kai masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa. To Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce irin addu'ar da musulmi zai wa dan uwansa baya nan ba a gaban idansa ba, wannan addu'a karbabbiya ce. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wani mala'ika ne na musamman inda ra'asihi malakun muwakkal, akan shi wannan mai addu'ar akwai wani mala'ika da Allah ya wakilta shi aikinsa kenan, yana tsaye duk lokacin da mutum ya wa dan uwansa addu'a baya nan shi wannan mala'ika zai ce amin wa laka bi mithli. Allah ya amsa addu'arka kai ma ya baka irin abin da ka roka masa. Duk lokacin da kai wa dan uwanka addu'a baya nan, wancan mala'ika aikin sa kire zai ce amin kai ma abin da ka roka masa Allah ya baka. Yayi war bala'i dai kai ma Allah yayi maka. Rahama ne kai ma Allah ya maka rahama. Duk abin da ka roka masa na alkhairi, mala'ikan nan zai ce kai ma Allah ya baka irin abin da ka roka wancan mutum. To kaga duk wannan nuna mana me halaccin yin addu'a wa mutum idan ya rasu ko nema masa gafara, wanda addinin musulunci ya bada dama ayi haka. Malace amma wusulu thawabi sadaqati, amma dalilan da suke nuna cewa ladan sadaka yana zuwa mutum idan ya rasu, fa daliluhu ma thabata fi sahihaini min hadithi Aisha radhiyallahu anha. Dalilin sa shine abin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim na hadisin uwar mu'minaina Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta, tace anna rajulan atta an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala, wani mutum yazo wajen Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace ya rasulullah, ya manzon Allah, inna ummi iftatalat nafsuha wa lam tusi, mahaifiyata ranta ya bar gangan jikinta bata samu damar yin wasiya ba. Wannan mata ta zo wajen manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya rasulullah, mahaifiyata ranta ya fita daga jikinta bata samu dama ta yi wasiya ba. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, sai take cewa ya manzon Allah, ina tsammanin mahaifiyata da ta samu dama ta yi magana kafin ta rasu, da sadaka za ta yi da wani bangare daga cikin dukiyarta. Afalaha ajrun in tasaddaqat anha, shin za ta samu lada idan ni a matsayina na yatta na dau abin da yake dukiyata ce ne mata sadaka da shi? Qala na'am, sai Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace eh, ma'ana idan kike mata sadaka za ta samu lada. Wa amma wusulu thawabi sawmi, amma halaccin ko kuma shar'antuwar saduwar ladan azumi ga mamaci, fa daliluhu ma akhrajahu ash-shaykhani, shi ma da dalilin sa hadisi ne da manyan malamai guda biyu suka rawaito Bukhari da Muslim, an Aisha ta radiyallahu anha, shi ma dai daga uwar mu'minai na Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, tace hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace man mata alaihi siyamu, wanda duk ya rasu akwai azumi a kansa, ana bin sa wani azumi na farilla, sama anhu waliyuhu, to waliyinsa yayi masa azumi a madadinsa. Aka ce waliyi shine mutum da yake jibintar al'amarin mutum, ɗaya daga cikin waliyansa a samu ya rama masa wannan azumi. Wala farqa ala sahihi bayna sawmin nadri wa ghayrihi min alqada'i, malaci a bisa zance mafi inganci ba bambanci tsakanin azumin bakance da waninsa daga cikin azumomi da ake rama mutum na farilla, wanda bayani ya riga ya gabata jiya. Zancen da yafi inganci yan uwa shine azumin da yake na bakance shi ake rama, azumin da yake na bakance shi ake rama, azumin farilla kamar yadda afar ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, idan aka ciyar ba matsala insha Allah ta'ala. Sannan bayanin sadaka shi ma kamar yadda nemana bayani jiya, dukkanin hadisan wannan ɗaya ne daga cikin hadisan, shi ma kun ji mace ce ta zo take tambayar mahaifiyarta. To sauran hadisai idan za ka bi su gaba ɗaya, dukkaninsu za ka samu uba ɗa ne yake tambaya game da ubansa, ko ɗaya ne yake tambaya game da mahaifinsa, dukkanin suna da alaka da ɗa da uba ko abin da ya kama da haka. Shi yasa da yawa wasu daga cikin malamai suka ce abin ya taƙaita ne ga da yayi wa mahaifinsa sadaka, da yayi wa mahaifinsa sadaka ko da yayi wa mahaifiyarsa sadaka. Yayin da wasu daga cikin malamai kuma suke gani duk wanda yayi wani sadaka insha Allah ta'ala ladar za ta je zuwa gare shi. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace. Malai ce amma usulul thawab alhajj, amma dalilin da ke nuna cewa ladan aikin haji kan iya zuwa ga mutum idan an masa, fadalilu ma rawahu al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anha, dalilin sa shine abinda imam al-bukhari rawaito daga sahabi abdullah dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare su, an anna mar'atan min juhaina, wata mace daga kabilar juhaina, ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ta zo wajen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. فقالت تتي ان امي نظرت ان تحج ما هي بياتا تاي باكانتي زاتاي ايكين حجي باكانتي تاي با ايكين حجي نفر الله بني معنا كاوي تاي والله القرن زاتاي ايكين حجي فلم تحج حتى ماتت بت سام دمر ين ايكين حجين شان با هر الله مدوكين سركي دوكرنتا اف حج عنها شين يا رسول الله زان ايمتا ايكين حجي قال سي النبي صلى الله عليه وسلم سي قرت تبت ا غريشي تي حجي عنها kimata aikin haji ara'aiti yanzu kina gani law kana ala ummiki dainun akunti qabiyatuhu shin da a ce akwai bashi akan mahaifiyarki bashi na kuɗi ko na dukiya zaki biya mata aqbullah fallahu ahqu bil wafa'i sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku biya Allah madaukakin sarki bashin da kuka dauka masa Allah subhanahu wataala shi yafi cancanta da a cika masa alƙawarin da aka yi masa ma'ana kije ki wancan aikin haji da mafi yake ta dauka to shine muka ce shi ma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa ya takaita ga irin wannan aikin haji da yake na bakance ko na wajibin da mutum bai ba amma ga iyalinsa duk babu matsala mutum insha Allah ta'ala za a yi masa bale ce wallabi yadhharu min hadha alhadith abinda yake bayyana a cikin wannan hadisi hadisi da makaranta wa ma jaa fi ma'anahu da sauran hadisan da suka zo a irin ma'anarsa annal mashru'a fil hajj huwa al hajj al qarib an qaribihi abinda ake bayani anan shine hajjin makusanci game da makusancinsa ma'ana abinda shari'a ta bada dama shine makusanci ya makusancinsa aikin haji ba a yadda a ji a dauko wani daban yazo yi wani aikin haji wanda ba su da alaka ba amma da da uba misali ko wanda suke da irin wannan alakar da sauransu to babu laifi wani zai yi wani aikin haji idan mata walam yahujj idan ya rasu bai samu damar yin aikin haji ba aw kana ajizan ko ya kasance gajiyayye ne ba zai iya aikin hajjin ba bi sharti ay yakuna dhalika alqarib qad hajja an nafsi amma da shartin ya kasance shi wannan makusanci yayi aikin haji na sa na kansa kafin ya je yi wani wa amma tawassu fi hadha albab malaiti amma yalwata wadda wasu daga cikin malamai suke yi a wannan babi kalisti ijari alal haji kamar a ce a dauki jinga a yi jingar wani a dauko wani a biya shi a ce je wani aikin haji fa innahu wa in qala bi ba'd al fuqaha malaci irin wannan aikin koda da yake akwai wasu daga cikin malaman fiqhu da suka fade shi illa annahu lam yadilla alayhi dalilun sai dai babu wani dalili a shar'ance da yake nuna cewa halaccin yin hakan ya kamata a yi shi fa yanbaghi al-iqtisari ala ma warada bihi an-nass وهو حج القريب ان قريبه ما لا شيء ابن ده yake ya kamata shine a takaita ga abin da nasu yazo da shi shine makusanci yayi wa makusancin sa aikin haji faqad ittadaha mimma taqaddama ma la ta hakika ya fito fili qarara cikin bayanan da muka gabatar inma yasilu thawab inma yasilu thawabuhu min al-ibadati ila al-mayyit arba'atu umur kai abin da yake iya zuwa ga mamaci daga cikin ladan rayayye al'amara guda hudu ne هي الدعاء نفرق إتشي الدعاء والصدقة دا صدقة والصوم دا أزمي والحج دا كما أيكين حج وقد أردنا الأدلة على ذلك دكاً دليلاً كما تسكنون هكا دمر من قبات الدسو وأما ما عدا ذلك ما ليتي أبن دبا وقنا نبا با أيكين حج با با صدقة با با الدعاء با با أزمي با من العبادات دا كتكين إبادو دي كالصلاتي kamar mutum ya tashi ya salla raka'a kaza yace ladan Allah ka ba mamaci wa qira'atul qur'ani ko mutum ya karanta izu kaza ko ya sa ayi sauka yace ladan Allah ka kai wa mamaci na wa dhikri ko mutum yayi zikiri yayi halala yayi tasbihi yayi wani nau'i daga cikin zikiri sai ya ce ya ubangiji ladan akaiwa ne irin waɗannan fa innahu laysa hunaka ay nasin yadullu ala wusuli thawabiha ila almayyit malai ce babu wani dalili da yake nuna cewa irin waɗannan ayyuka ladan su zai isa zuwa ga mamaci ba daidai bane mutum yayi sallah ko ya karanta alqur'ani ko yayi zikiri yace Allah madaukakin sarki ya ba mamacin sa lada wannan bai tabbata a shari'a ba malai ce walaysa ladal qa'ilina bi jawaz dhalika ay dalilin ya'tamidu alayhi hakanan su masu fadar irin wannan magana cewa za a yi wancan aiki ba su da wani dalili da za su iya dogara akan sa allahumma illa alqiyas malai ce sai dai kai ko qiyasi wa huwa ilhaqul masquti anhu min alibadati kasalati walqur'ani bil mansusi alayhi kasadaqati wasawmi shine riskar da abinda nassi yazo akan sa na ibadodi kamar kamar sadaka da azumi da sauran abinda nassi ya tabbatar ladan sa yakan izuwa ga mamaci da abinda shari'a ta yi shiru akan sa shine kamar sallah da zikiri da sauran su ma'ana su waɗanda suke gani cewa idan kai sallah ma ka bada ladan ga mamaci zai iya zuwa sun yi ilhaqi ne sun yi kiyasin wancan da wannan nassi yazo akan sadaka nassi yazo akan azumi nassi yazo akan addu'a da sauran su to sai suka ga a'a ai tunda za a yi sadaka a ba ladan a ba mamaci ladan za a yi azumi mamaci ya samu ladan to me zai hana a yi sallah a ba mamaci ladan ina fata an fahimta ba ana kiyasi suka yi wanda shi kuma ka'ida ta addini musulunci in dai abu na ibada ne ba a yin kiyasi ba ya shiga cikin abin da yake na ibadat ba ya shiga dole ka tsaya sai nassi ya zo ya ce kai sannan kai idan ya ce kai abu daya kai daya idan ya ce kai biyu kai biyu kada ka ce ai wancan yayi kama da wannan baran dauko sun hada ba a yin haka a cikin addini ina fata an fahimta to wannan shine abin da malai ke so ya gaya mana malai ce wa ma'lumun abu ne da yake sananne annal ibadat su ibadodi da ake yi tauqifiya abubuwa ne da suke tauqifiya su ne abinda ra'ayi baya shiga cikin su ana yin su ne kadai yadda Allah da manzansa suka shar'anta la yajuzu fiha alqiyas baya halatta ayi kiyasi a cikin su wa qad ajma'a alulama'u malai ce dukkanin malamai sun hadu sun tattaru khalafan an salafin tun daga nadadin su da na yanzu an tahrim al-istijari ala qira'ati al-qur'ani game da haramcin daukar jinga ko daukar haya na masu karatun al-qur'ani a karantawa mutum al-qur'ani idan ya rasu ina fata an fahimta yin wannan abinda malai ke ga mana cewa malamai sun hadu gaba ɗaya na da da ne yanzu akan haramcin mutum ya rasu a tattaro wasu mutane a biya su karanta al-qur'ani a ce Allah ya kai wancan ladan suka ce wannan haramun ne ba shi da asali a cikin shari'ar musulunci annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi ba sabansa bai yi ba magabata na gari dukkanin su babu wanda ya aikata wannan bar ma wasu daga cikin malamai wanda suka zo daga baya baya suka samu ana yi sun haramta abu shine abinda malaki so ya kai mu zuwa gare shi fa innahu lam yaqul bihi ahad min as-salafi min salafin ummati ولم يرخص في احد من الائمه المعتبرين وانما فعله بعض المتاخرين بقصد ابتزاز اموال الناس واكلها بالباطل ما ليس irin wannan aiki lam yaqul bihi adun min as-salafi babu wanda daga cikin magabata nagari da ya bada fatawa da shi ولم يرخص فيه احد من ائمه المعتبرين sannan babu wani malami da ake yin la'akari da maganar sa da ya taba yin rangwame da cewa za a yi irin wannan abu wa inna ma fa'alahu ba'dul mutaakhirin ma la yace waɗanda suka fara aikata wannan aikin wasu ne daga cikin waɗanda suke sun zo daga baya aka ce al mutaakhirin su ne waɗanda suka zo daga baya baya bayan al qurun al mufaddala sun wuce qarunun nan masu falala da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa guda uku duk sun riga sun zo sun wuce to daga baya aka fara samun irin wannan aikin قال ايتو انما فعله بعض المتاخرين بقصد ابتزاز اموال الناس كما سن كيركرونه ني كوي دومن دنفن كربت دوكيه متاني واكلها بالباطل كما تشين دوكيه متاني تا هانيا برنا ولم يقفوا عند هذا الحد قال ايتو ابن ما بي تسيا نان با داما اتي يا هكا كوي سكا تسيا تو دا سوقي abin nasu bai tsaya wannan haddin ba bal aqama alqurra'u lahum makatib zaka samu wasu masu karatu ma office office suke budewa shine makatib office office ake budewa muayyana kai yatihim nas dan mutane su rinka zawo na office din inda ma yamutul mayyit lokacin da wannan mace ya mutu wa yasta'jirunahu su dauki hayar wannan mai karatun da shi da makarrabansa aje a gabatar da karatu bal rubama wasal alhal malati barma halin ya kai a wasu guraren ila haddil musawamati fi tahdidil ajrati wajen ma gani zaka an tsaya ana ciniki shine ana musawama ana ciniki zamu baka 10,000 ci a 10,000 yake dan ai saukar alqurani tafi 10,000 to 10,015 ciniki za a yi da ƙarshe dai ta 20,000 ko 25,000 ko abin da ya kamata haka sannan sai a zo a gabatar da saukar na fata an fahimta malai ce to wasu guraren ma abin ya kai haka a wasu kasashe daga cikin kasashen Laraba office ake budewa gurgurdan girman malami da iya tilawarsa gurgurdan tsadarsa tsada tsada ne idan kana da hali akwai wanda kai ga magar mutane baka isa ai ma mutuwa kaje ka dauko su ba sai mutumin da yake ya ci ya tada kai ya tumbatsa sannan zai je office din sa zauna da su saboda kudin da ake ba su masu yawa ne amma akwai wadanda kowa ga magar mutane zai zo je ya dauke su saboda su ba sa tsawalawa haka abin yake akwai wadanda abin nan sai ya kai wannan haddi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to wannan gaba daya ya saba shari'ar musulunci bai tabbata annabi tsira da amci tsara tabbata a gare shi da sabban sa sun suna yi ba malai ce thumma yuqimuna hafalatin inda mautul mayyiti sannan bayan an gama ciniki kuma su je su hada wani taro na musamman wa yahyunaha bil qur'ani wal wala'im su je su raya wannan taron nasu da karatun alqur'ani da kuma wasu walimomi da za a rinka yi karanta alqur'ani a kuma ci abinci ayi walima wa rubama yatakarraru dhalika ba'da asbu'in malai ce wannan lokacin ma irin wannan abin da suke kan maimaitu bayan sati idan aka yi lokacin da aka yi mutuwa bayan sati ɗaya kuma sai a ƙare min mautil mayyiti daga mutuwar mamacin aw ba'da 40 ko bayan kwana 40 sai a ƙara taruwa a irin wancan karatun aw ba'da sana ko bayan shekara aw ba'da kulli hawlin min wafati ko bayan duk wani dan lokaci daga mutuwar na mamacin za a rinka taruwa a kira irin waɗancan masu karatu su rinka karatu ana biyan su malai ce wa hadha a'malun muhdatha bid'iyya wannan ayyuka ne kirkirarru kuma na bid'a la tufidu almayyit baba abinda za su karar da mamaci bi shay'in da wani abu malai ce ma yu'khadhu ala zalika min al ajrati haka nan kuma duk abinda aka karba na lada game da wancan karatu da aka yi malai ce fa huwa haramun haramun ne wa yakunu ashaddu hurmatan yakan zama mafi tsananin haramci ma idza kana min malil waratha alqisar idan ya kasance kudin da aka dauka aka biya waɗancan masu karatu ma an dauke shi ne daga dukiyar su waɗanda suke magada ya kasance kudin ma daga dukiyar su aka dauka to haramci ma yafi tsanani saboda ita dukiyar gado ba a taba ta killace ta ake ajiye ta saboda akwai masu ita idan ba duk wanda yake da haƙƙi a cikin dukiyar yace ya bari ya dauka ba to in aka dauka an yi harama shi sa ka'idar addinin musulunci idan mutun ya rasa duk abin da ya bari ko da ma abinci annabi tsira da amci tsara tabbata a gare shi sawa yake ayi abinci a kai gidan da aka rasu sawa yake ayi abinci a kai gidan da aka rasu ba a dafo abincin daga cikin gidan a fito da shi ba lokacin da iyalan Jafar suka lokacin da Jafar ya rasu annabi tsira da amci tsara tabbata a gare shi shiga gida yace a dafa musu abinci a kai musu yace saboda yanzu abin da zai shigaltar da su ya zo musu kada ayi musu abinci to abin da ya kamata kenan idan aka rasuwa hatta dan abincin da za a ci to sai a dafa a kai musu ba a je a taru a zauna kuma abincin da aka rage kuma a cinye ba idan aka zauna kwana daya musamman idan aka rashin sa'a gidan da aka rasuwa babu karfi sai ka samu dan abincin da ya rage ake ci mutane 20 30 100 ga mata a cikin gida ga maza a waje kuma kowa idan rana ta jira yake a dafo abinci a fito da shi saboda ka ga abinci da rana wani lokacin ba da safi ayi da rana ayi da dare a fito da shi idan aka gama zaman daya aka yi zaman biyu aka yi zaman uku sai ga abincin ya kare da an taba kuma sai ga an ba su ba komai yanzu ana neman abin da za a ci kuma shi mai neman wai kawai ya tafi shikenan wannan duk ba daidai bane a ka'idar shari'ar musulunci mu da muke yan uwansu musulmi mu ya kamata a ce mun taimaka musu ni in sa a gidana a dafa kwano daya a kai musu kai ma ka sa a dafa kaza a kai musu kai ma haka ake yi masu gidan za a kai wa dama wanda ake wa rasuwa dan ma so zama waje ba yasa su ba wanda yasa su wannan ko wanda ke tusu su masu gidan ake kaiwa dama zama ai ba wanda yasa ai wannan zama nam Allah dafa abincin ma kwarai da gaske yanzu ma wasu suna yi masu zuciyar taimakon suna yi Allah subhanahu wataala ya samu dace ya kuwa ina gani zan mutaka ta anan saboda lokaci ya insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu ƙara sababin kuma shugo na babin daban Allah subhanahu wataala ya samu dace assalamu alaikum wannan yana cewa malam menene gaskiyar cewa mutum idan ya mutu duk aikin da ayyansa suke aikatawa na alfasha ana nuna masa yana ganin su daga cikin kabari sannan kuma idan ayyan nagari nagari ne idan ayyan nagari na yi ma iyayensu addu'a su ma suna jin sa sannan suna ganin shi daga cikin kabari to ban san wani nasi da yake nuna cewa duk aikin da dan mutum yake ana nuna masa ba amma na san dai idan mutum yayi wa ƴaƴansa tarbiyya suka zama to nagari duk aikin da za su yi na alkhairi ladan zai je zuwa gare shi ladan zai je zuwa gare shi amma a ce an nuna duk aikin da mutum zai yi a duniya mahaifinsa yakan iya gani wannan ban san shi ba sai dai idan mutum yayi rashin sa'a biyo ƴaƴansa tarbiyya ta garba yarsu ya bar su a haka to abinda za su yi na alfasha shi kuma zai iya riskarsa zai iya samun su dan kamar yadda na kawo aya ji ya ayyul ladina amanu ku anfusukum wa ahlikum na to idan mutum bai tsaya ya kare kansa da iyalansa daga wuta ba ya sani fa duk abinda ayyansa suka gararo mu suka yi na rashin kyau to shi ma akwai kamashin sa a ciki kamar yadda kasancewa kuma idan suka yi na alkhairi kana da kamasho a ciki amma idan mutum ya iya kwararsa kuma wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan yace malam menene fa'idar idan mutum ya kai ziyara makabarta wurin kabarin mahaifinsa ko wani nasa makusanci dole sai ya je kan kabarin ya tsaya sannan yayi masa addu'a to wannan ba lalle bane idan mutum ya je kan kabarin yayi addu'a ba laifi bane amma ba dole bane ba kuma lalle bane idan mutum ya shiga cikin kabari ya tsaya yayi addu'a zata ji babban abin da ake bukata shine kai wa mahaifin naka addu'a ko wanda yake naka ne sannan kuma sauran na cikin kabarin su ma su samu abin da ya samu na addu'arka bai kamata ba a ce ka je kabari ka waro wani mamacin ka shi kadai kai masa addu'a sauran uwa musulmin fa su ma suna da haƙi akan ka na'am bashi da asali a cikin addinin musulunci idan ba mutum ya rasu babban abin da yake bukata shi sa ake tun satin da wuce bayanin da ake ta yi kenan idan ba mutum ya mutu babban abin da yake bukata daga gare mu shine yi masa addu'a babban abin da yake bukata yi masa addu'a yanzu misali irin abin da mutum idan ya je gaisuwa ko a kabari wajen binne mutum zai ce a karanta ma mutum kaza karanta ma mutum wani kaza misali akaranta masa qul huwallahu qafa uku akaranta masa kaza akaranta masa kaza babu wanda ya isa ya kawo maka nassi daga annabi tsira da amince tsara tabbata a garshen halaccin yin wannan abu bashi da asali abinda ka sani shine a mamace addu'a idan ka karanta alqur'ani kai fa zaka samu ladan ba fa shi zai samu ladan ba yanzu kun ji abinda makaranta idan ka karanta alqur'ani ladan ba zai je zuwa gare shi ba kai kuma so kake kai abinda zai amfane shi to me yasa ba zaka ba hanyar da shari'a tace zai amfane shi ba kai me yasa zaka ba hanyar da kai kake gani ta dace akan kanka koda shari'a ta ce hanyar nan ba ta dace ba saboda haka karantawa mace alqur'ani ko ai masa sauka wannan wallahi bashi da asali a cikin shari'ar musulunci bashi da asali abinda ya kamata shine kai mamacin ka addu'a kai mamacin ka addu'a Allah madaukakin sarki gafarta masa kullun idan ka dora goshinka a ƙasa kai sujada kai masa addu'a duk lokacin da ka samu lokacin da ake amsa addu'a ka dace da wannan lokacin kai masa addu'a shine babban abin da yake bukata amma a tara mutane a karanta alqur'ani musamman ma idan ake rashin za aka ce biyan mutane ake shi karanta alqur'ani fa ibada ce wa ita kuma ibada dan wa ake yinta dan Allah yanzu kuma ka zo an yi ciniki da kai an biya ka to kuma me kenan shi ma mutum ba abin da zai samu kai ma ko ba abin da ka samu wanda ma a ce kai karatun alqur'ani dan Allah kai zaka isa mallaka ko da mutum bai samu na ba amma wancan kai ba abin da ka samu shi ba abin da ya samu saboda ka bashi da amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah kuma ya shirye da abin da muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.